This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 17 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa Sharif da kanin labarai.
Shugaba Joe Biden ya alakanta harin da aka kaiwa Donald Trump da rikicin bambancin launin fata da na bindiga. Tehran ta sake buɗe kofar maido da tattaunawa da Washington kan maido da batun yarjejeniyar makamashin nukiliya. Dakarun Rasha sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar su ya lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi 13.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na raba trelolin shinkafa a kowace jiha da ke faɗin ƙasar domin rage raɗaɗin tsadar rayuwa.
Idan yau aka raba wannan trailer 20 din aka ba mutane, idan mutane suka tashi aka ce mutum ya tashi da kwano uku ko kwano biyu, gobe kuma me zai ci? Shin an dauke raɗaɗin ne ko kuma an ƙara mashi?
Sannan za ku ji cewar jam'iyyar Republican ta tsayar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a hukumance. Baya ga haka kuma za ku ji cewar 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya sun koka kan mummunan halin da suke ciki. Muna tafiye da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma muna tafiye da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyina, inda a yau shirin zai duba batun siyasar Amurka da yunkurin hallaka tsohon shugaba Trump da kuma hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke akan baiwa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su kai tsaye. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A fitar shi yakin neman zaɓe karon farko tun bayan harin da aka kaiwa abokin takarar shi na jam'iyyar Republican, shugaba Joe Biden ya alakanta harin da aka kaiwa Donald Trump din da rikicin bambancin launin fata da na bindiga, inda ya buƙaci Amurka baki ɗaya su yi Allah wadai da kai harin. Biden ya shaida a baƙar fata masu kaɗa ƙuri'a a Las Vegas ta Nevada a ranar Talata cewa nauyi ne da ya rataya a kan kowa na ganin an sassauta yanayi da yin Allah wadai da tashin hankali ta kowace fuska. Da yake magana a yayin babban taron kungiyar ƙasa ta ci gaban jinsuna daban-daban da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu, Biden ya fayyace karara irin cin zarafin da aka yi wa Amurka baƙar fata irin su George Floyd, wanda wani ɗan sanda farar fata ya kashe a shekarar 2020. Muƙaddashin ministan harkokin wajen Farisa wato Iran ya shaida a mujallar Newsweek cikin wata tattaunawa da aka yi da shi ran Talata cewa Tehran ta sake buɗe kofar maido da tattaunawa da Washington kan farfaɗo da batun yarjejeniyar makamashin nukiliya. Furucin na Ali Bakari Kani ya zo ne a daidai lokacin da yake shirin gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta janye daga yarjejeniyar da aka cimmawa kan makamin nukiliyar tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya shida na shekarar 2018 wadda ta takawa shirin makamin nukiliyar na Iran birki. An da dakatar da tattaunawa ta bayan fage tsakanin Amurka da Tehran kan batun farfaɗo da yarjejeniyar. Duk da dai har yanzu Iran na cikin yarjejeniyar, to amma ta yi sanya sakamakon takunkumai da Amurka ta ɗora mata. Harin da aka kai a ƙarshen makon jiya da ya girgiza jama'a ya maido da tattaunawa kan manufofin mallakar bindiga a Amurka a daidai lokacin da shugaba Joe Biden da Trump ke shirye-shiryen tunkarar zaben watan Nuwamba da ke tafi. Harin bindiga na ranar Asabar ya sa fadar White House ta soke jawabin da aka shirya Biden zai gabatar a jami'ar Texas da ke Austin, inda dokar jiha ta amince masu lasisin mallakar bindiga su riƙe bindigogin hannu a ɓoye a harabar jami'a. Matthew Valentine malami ne a jami'ar da ke Austin wanda ya rubuce da dama akan manufofi da tsare-tsaren mallakar bindiga inda ya ce
President Biden has been more assertive in saying that
Shugaba Biden ya rika maganganu akan batun inda ya bayyana cewa manufa da tsarin mallakar bindiga ɗaya ne daga cikin lamura da ya ba muhimmanci fiye da wanda ya gada Shugaba Obama ya rike tsuke bakin shi akan batun da ya shafi mallakar bindiga a duk lokutan yakin neman zaben shi ita kuwa jami'ar hulɗa da ƴan jarida ta fadar White House Karine Jean-Pierre cewa ta yi
As you know, we were able to get a bipartisan legislation done, the first bipartisan legislation.
Mun yi nasarar samun dokar da ba ruwanta da bambancin siyasa irinta ta farko da ta taka birki ga yadda ake mallakar bindiga da ba a ga irinta ba cikin kimanin shekaru 30. Kuma shugaban kasan ya ci gaba da dorawa akan wannan kokari. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu garzaya Najeriya inda 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na raba tirelolin shinkafa a kowace jiha da ke faɗin ƙasar inda gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ragewa al'ummar ƙasar raɗaɗɗun wahalar tsadar rayuwa da ake fama da ita. Daga Mina ga rahoton wakilin murya Amurka Mustafa Nasiru Batsari.
Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu kungiyoyin matasa a Najeriya ke shirin fita zanga-zangar lumana domin nuna bacin rai akan matsanancin tsadar rayuwa da ke ci gaba da addabar talakawan kasar. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger, Comrade Abubakar Usman ya ce babu saukin da 'yan kasa za su samu a sakamakon raba wannan kayan abinci.
Ina trailer 20 zai magance wannan a Niger kawai muna da 25 local government. Kai kanka ka yi statistically ka duba ka ce trailer 20 kai dividing mutum nawa za su samu a kowane local government. A kowane local government mutane nawa muke da su ranka daɗe. Wannan kawai an raki bako ya gudu ne ake cewa ko an raki bako ya dawo to shi za a yi. Kuma idan yau aka raba wannan trailer 20 ɗin aka ba mutane idan mutane suka tashi statistically aka ce mutum ya tashi da kwano uku ko kwano biyu gobe kuma me zai ci shin an dauke radadin ne ko kuma an kara mashi duk wannan hanyoyi ne da ake fitowa da shi ake yaudaran juna wanda ba ita bace mafita sun san mafita su zauna su fitar da mafitan ba za a yi ba
shi kuwa sakataren jam'iyyar SDP mai adawa a jihar Kogi Honorable Dallade Bababutum ya ce babu ma waɗanda za su ci gajiyar wannan abincin sai waɗanda ke cikin jam'iyyar APC mai rike da madafin iko.
Na sun kawo abubuwa iri wayanda suka yi identify da APC ake bayarwa. So wannan da ma ya yi ne yanzu da 2020 trucks na abincin shinkafa da aka ce. Mu da muke cikin wani jami'a. Domin ma sa zuciyarmu ba.
Wato kuna ganin kaman yan jam'iyya mai mulki su za su yi amfani da abinsu.
Haka suke yi. So wannan ma da ke zuwa ba mu zatu za su kira mu ba kuma ba mu zatu za su ba mu ba.
To amma barista Aliyu Alhassan lauya ne mai zaman kansa a jihar Kwara ya ce duk da yake yana da tabbacin wasu gwamnoni za su kamanta wajen raba kayan abincin amma dai ya yi kaɗan.
Yawanci idan aka yi irin wannan harkan na raba abinci gwamnan Kwara ya saba yana kafa wato kwamiti ne wanda ke haɗawa da shugabannin addinai da kuma shugabannin tsaro su ne ke kulawa saboda haka magana da ake na cewa 'yan siyasa za a raba ma ba gaskiya ba ne sannan a kaso irin yanayi da ake ciki a cikin ƙasa ba za a ce gaskiya trailer 20 ya isa ba
a yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da zaman jiran isowar trailolin kayan abincin zuwa jihohinsu domin ganin irin tasirin da za su yi wajen rage halin matsin da 'yan kasar ke ciki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Hauwa Sharif ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
A ranar Talatin nan ne dakarun Rasha suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar su sun lalata jiragen Ukraine marasa matuki 13, inda jami'a a yankin kan iyakar Ukraine din da Rasha suka sanar da barnar da harin da Rasha ta kai a ya haifar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuki 9 a yankin Rostov, inda jami'ai suka bayyana cewa babu wani wanda ya ji rauni sakamakon hare-haren da dakarun Ukraine suka kai. Haka zalika Rasha ta ba da labarin dakile wani harin jirage marasa matuki da Ukraine ta aika a yankunan Belgorod, Kursk da Voronezh da yankin Bahar Aswad kusa da yankin da Rasha ta mamaye na Crimea. Gwamnan Kursk, Alexey Semenov, ya ce wani harin da Ukraine ta kai ya haifar da tashin wuta a wata masana'antar ta kera kayayyakin lantarki a garin Koronevo. Semenov ya sanar ta kafar Telegram cewa babu wani ma'aikacin kamfanin da ya ji rauni. Jami'an Taliban sun faɗa a jiya Talata cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin Afghanistan ya kashe akalla mutane 40 tare da raunata wasu kusan 350. Daga cikin waɗanda suka mutu a mamakon ruwan sama na ranar Litinin akwai mutane 5 'yan gida ɗaya a lokacin da rufin gidansu ya rufta a gundumar Silk Road, cewar mai magana da yawan shugaban yankin Sadiqullah Quraishi. Wasu iyalan su hudu ma suka samu rauni. Mai magana da yawan ma'aikatan lafiyar gundumar Sharafat Zaman Amar ya ce an kai mutane 347 da suka ji rauni zuwa asibiti a Nangarhar da ke Jalalabad, babban birnin yankin Nangarhar da yankuna makwabta. Quraishi ya ce kimanin gidaje 400 da falwayoyin wuta guda 60 ne suka lalace a sassan Nangarhar. An yanke wutar lantarki a sassa da dama da karancin sadarwa a birnin Jalalabad, inda har yanzu ake ci gaba da duba barnar da ambaliyar ta haifar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. Yayin da ake ci gaba da taron jam'iyyar Republican a nan Amurka, tsohon shugaban kasar Donald Trump ya fito bayanan jama'a a babban taron jam'iyyar kwanaki bayan da aka yi yunkurin hallaka shi a wurin taron yakin neman zabansa a Pennsylvania. Jam'iyyar Data Republican ta tsayar da Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a hukumance. Gaba baya kuma makeri da fassarar rahoton Caroline Prasuti daga Milwaukee, Wisconsin.
Wannan ne karin farko da Donald Trump ya bayyana a bainar jama'a tun bayan da aka yi yunkurin kashe shi. Baya buƙatar yin magana da wakilan jihohinsa da suka cika bakin a wurin taron. A wurin ya haɗu da sabon abokin karawansa, Sanatan jihar Ohio, J.D. Vance. Wannan wani babban sirrin siyasa ne na shekara da aka sanar a babban taron jam'iyyar Republican. Senator Vance, mai shekaru 39, ya kawo matasa zuwa zaben shugaban kasa. Ya shahara da wani littafi da ya rubuta akan tarihin wani iyali a karkara na Amurka da ake kira Hillbilly Elegy. Tsohon sojan ruwa ne kuma mai ra'ayi mazanjiya wanda ya taba kiran Trump da Hitler na Amurka. A ranar Litinin, shugaba Joe Biden ya kira Vance da jijiyar jikin Trump. Sanarwar ta zo ne a ranar farko da aka fara babban taron jam'iyyar Republican a gaban wakilan jihohi 2,400 da suka yi alkawarin kada ƙuri'arsu ga wanda ake sa ran zai zama ɗan takarar jam'iyyar, wato tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. A wasu shingaye ƙalilan kafin isa gurin taron, akwai masu zanga-zangar adawa da manufofin Republican da na Trump. John Miller, mazaunin Milwaukee ne inda ake gudanar da babban taron, ya zanta da murya Amurka yana cewa, ina gani yana da muhimmanci a tunatar da mutane cewa muna da 'yan takara biyu, kuma ɗaya daga cikin 'yan takaran yana da laifuka 34 a kansa. Amma zaɓin Vance da sake dawowar Trump bayan yunkurin kashe shi sun ƙara ƙarfafa wannan rukunin mutane. Michael Lawler, wakili ne daga jihar New York, kuma cewa yake,
the question is not about past, questions about the future and how we move forward.
Tambayar ba game da abubuwa da suka wuce ba ne, tambaya ce ta batun makoma da kuma yadda za mu ci gaba a matsayinmu na ƙasa da kuma batutuwa da suka shafi jama'ar Amurka. Waɗannan wakilan sun ce suna son ƙarin haɗin kai. Yanzu a ƙarshen wannan rana ta farko ta babban taronsu, za su iya ba da haɗin kai ga cikakken tikitin takarar shugaban ƙasa na Trump da Vance.
To madalla, 'Yan Nijar mazauna Libya sun bayyana damuwarsu akan mummunan halin da suka samu kansu a ciki a kasar, inda suka yi kira da hukumomi da su taimaka musu domin su maido da su gida. Kasar da ita Libya ta kasance hanya da dubban dubatar bakin haure da ke son ketarewa Turai ke bi, wanda galibi suke fadawa hannun kungiyar masu fataucin mutane. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud na dauke da rahoton.
Halin da 'yan Nijar ke ciki a kasar Libya na ƙara tabarbarewa, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa akwai kimanin bakin haure kusan 160,000 da suka fito daga Nijar yanzu suke zaune a kasar Libya, kuma kusan kaso mafi girma 'yan cirani da suka fito daga Nijar. To sai dai 'yan Nijar da ke zaune a kasar Libya, musamman waɗanda ba su da takardar shaidar zama a kasar, halin da suke ciki ya munana. Yawancin su sukan kare a gidan kaso. Wani 'yan Nijar da yanzu haka yake zaman boyo a kasar ya shaidawa muryar Amurka halin ukubar da suke ciki.
Dan Libya muna cikin wani hali wanda kawai sai a hankali, paske yanzu dai ga munan dai cikin gida a zazzamne, ba a fita, ba aiki, ba komai, zamanin ne miki. Mutane gaskiya suna cikin wani hali sai a hankali wanda kawai sai godiya na, paske ana biyan mu, ana kakkama mu, ba kama sani ba, kawai sai a kama ka. Wani bi wanda za su kama kan ba waɗanda suke kamu bane ba. In aka kama ka akai ka wani gida wanda kawai sai a hankali ba, wani lokaci sai ka biya kuɗi ka bada 1,000 ko 1,000 fiye da haka nan. Yanzu dai ga munan a zazzamne ne miki, deja ana refule da ka fito iko za su kama ka, inda ma paske da sun kama kan direct gida ne za a kai ka. Wani bi sai kai demuwa ko emuwa kuna nan a zazzamna kawai can cikin gida inda za su ashe. Muna kira gaskiya da shiwa gabanin mu su sa mana hannu bisa al'amura wanga. Gaskiya muna so inda ta san samu ce a maido mu gidan dai.
Da yawa daga cikin 'yan Nijar kin da ke tafiya kasar Libya sun bayyana cewa talauci ne fiddo su daga Nijar. Da haka suka buƙaci ga gwamnatin Nijar da su dubi wannan matsalar da idanuwa rahama, domin suna buƙatar taimako.
Can ma dama 'yan Nijar ba cikin daɗi ba suke Libya. 'Yan Nijar gaskiya abubuwan da ake musu ba su da kyau, saboda mu mun sha gani mutum da takardar ka ma ana iya a kama ka, a kai ka a liƙe ka, a kai ka kasa na banza. Hukumomi namu na yanzu na Nijar, dan Allah dan Annabi, kamar su mana abubuwan da za mu zama cikin ƙasar mu. Ai kamfaninnuka, abin kasa noma da kiwo da tattalin arziki ya samu, muna son mu zauna gida. Mu mun fi kowa son ƙasar mu, lakin ƙasar mu ba ta zamnuwa. In ka zo ka zauna ma da ƙarfinka da kominka da zarinka sai ya kai inda ka zan bakar su.
Kungiyoyin al'umma ta bakin Muhammad Abubakar na fatan ganin gwamnatin Libya da ta Nijar a hau teburin tattaunawa domin samawa 'yan Nijar da ke zaune a Libya mafita.
Shi ka san kasar da ba ta ku ba, idan ka je dama ka tabbatar da komai na iya auka, amma idan komai na auka kuma an aka ce dan wanka shi kuma na hali, to abin da ya kamata sai kai fata ta alheri ubangiji Allah fura shi wannan halin. To dangance haka, tunda gwamnati tana da wakilanta a cikin Libya, kenan su gaggauta su diba su gani irin halin 'yan uwanmu suke ciki 'yan Nijar, kuma a gaggauta a gani wajen taimako za a iya basu a fito su daga cikin irin wannan halin wannan kurutar da muka ga suna yi, domin su komo nan gida kuma a gina kasar tare da su.
Kwararru dai na ganin akwai buƙatar 'yan Nijar su rika mallakar takardun shaidar zama a kasar, inda suna son gujewa cin zarafi. Musa Bashir na daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Agadez.
Mu a matsayinmu na 'yan kare haƙƙin bil'adama, wanga abin da ake yi a Libya wanda aka samu ba kan ka'ida ba, to ana iya ƙasa in tana so ta maido shi, amma tana yin ƙoƙarin maido shi cikin lamlafiya cikin ka'ida wadda take kare haƙƙin bil'adama. Su kuma 'yan ƙasa masu zuwa kamata gaskiya sake tsari, in za ka shiga ƙasa kenan ya kamata ka je da wata shaida mai nuna cewa kai ga ƙasar da ka fito. Maidowa mutum idan bai da takardu cikin ka'idodi ne na ƙasashe, amma idan za a yi shi a bi hanyoyin da doka ta ba da izini, yadda za a yi shi ana kare haƙƙin bil'adama.
Libya dai ta kasance hayya mafi sauki da dubban bakin haure ke son shiga Turai ta teku duk shekara suke shirye, inda kuma galibin su ke shiga hannun kungiyoyi masu fataucin mutane da ke karbar kuɗi. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud, masu sauraro kada a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Siyasar Amurka ta ɗau zafi yayin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya tsallake rijiya da baya. Kotun Kolin Najeriya ta zartar da wani hukunci kan 'yancin cin gashin kan ƙananan hukumomi. sai dai masana na ganin da saurare na aka ba. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekara, siyasar kasar na ƙara zafafa bayan da tsohon shugaban kasar kuma dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallake rijiya da baya sa'ad da aka harbe shi a wani taron gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Jami'an tsaro a wajen taron sun harbe tare da kashe wani matashi dan shekara 20 da ake zargi da yin harbin daga kan wani rufin gini da ke kusa. A yayin da aka zuba komar bincike domin gano amsoshin dukkan tambayoyin da ke tattare da lamarin, Aisha Mu'azu ta tattauna da ambasada Dahiru Suleiman, tsohon jami'in diplomasiyyar Najeriya a nan Amurka, wanda ya yi bayani kan tushen wannan yanayi da hasashen yadda al'amura za su kasance a sha'anin zaben.
A dubi halin zaman Amerika abu na farko kenan, inda kowa da yake so ya rike bindiga yana rike da bindiga, in ba ka so mutum za ka bindige shi. To Donald Trump a halin gaskiya siyasar shi ba siyasa ne irin wanda aka saba yi ba ko a Amerika ma. Ya zo ya dagula siyasan Amerika. To amma hari da aka kai shi abu ne wanda ba za a amince da shi ba. Amma kuma in aka ce ba za a amince da shi ba, sai a dubi tarihin Amerika. An kashe shugaban kasa da ko ba a kashe ba, haka ya faru. Ronald Reagan yana farga an harbe shi. Security service suka samu suka rufe shi da jiciwo wanda zai mishi la'ani ba. Shi Donald Trump shi ma ya yi sa'a harbi da aka yi mishi bai mishi la'ani da yawa ba. Amma kuma in aka duba tun lokacin da Donald Trump ya ingiza mutane suka je suka yi attacking majalisa, abubuwa suka canja. Yanda akwai wa'anda suna ƙaunan shi matuƙa, akwai wa'anda suke ƙiyayya da shi matuƙa. So Amerika ya rabu kashi biyu, masu son shi wanda za su sadakar da ransu don shi, da kuma wa'anda su ma za su sadakar da ransu don su samu su kawar da shi. Don haka abin da ya faru shi ma yana da hannu a ciki. Ban lamince abin da ya faru ba, amma kuma Amerika zamanta kenan.
To ranka dade bari idayaya wannan al'amari zai yi tasiri musamman a harkar wannan takarar zaben da ake shirin yi, sannan wani irin tasiri zai yi a siyasar duniya?
Wannan abu da ya faru kamar yadda na faɗa, wasu za su ƙara son shi, wasu za su ƙara rashin ƙaunar shi. A da duk ina alƙiblarsu Amerika ne. Amma tun lokacin da Donald Trump ya zo, abubuwa suka canja. Tun ba a yi zaɓe ba ma ya ce in bai ci zaɓen ba ba zai amince ba don an yi maguɗi. Wanda mu kuma muna ganin Amerika ta wuce ƙasar da za a ce an yi maguɗi a zaɓe. Amma Donald Trump ya kawo wannan. Har ya sa ƙasashen waje har ma a nan Afirka, inda ka karanta jaridu ina sanin abubuwan da suke faruwa. Har ƙasa nan Afirka ma aka ce ya kamata Amerika su zo su koyi siyasa a ƙasashen Afirka, yadda ake zaɓe ba wai a ce in ka faɗi abin an yi maka maguɗi ba. To duniya a yanzu ido ya waye ba kamar da ba. In aka dubi zaɓe da aka yi a Ingila kwanakin nan, ko menene ya tafi daidai? Shi Prime Minister ya yadda ya amince an kada shi yayi congratulating wanda ya ci zabe ya je wajen King of England ya bada takarda na murabus haka muka san ake siyasa.
A ƙarshen makon da ya gabata, kotun kolin Najeriya ta zartar da wani hukunci da ya haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi, tare kuma da haramta musu sauke majalisun ƙananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama. Kotun kolin ta yanke hukuncin ne kan wata ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigar a ƙoƙarin da take yi na tabbatar da samun ƴancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar. Sai dai duk da yake manazarta na marhabin da wannan matakin, to amma suna ganin da sauran rana aka ba a fafutukar ta baiwa ƙananan hukumomi ƴancin cin gashin kansu a matsayinsu na matakin gwamnati mafi kusa da al'umma. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa a jihar Sokoto, Abdullahi Mu'azu Hassan, na da irin wannan ra'ayi.
Gaskiya wannan gagarumar nasara ce ga ƙasarmu Najeriya, musamman da abin da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro. Domin idan ka duba ƙaramar hukuma kusan ita ce ginshiƙi na samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa. Wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito, gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa ƙasar nan cikin wa'annan hali. A ce shugaban ƙaramar hukuma, misali irin inda ake fama da insecurity, yanzu bayar da kuɗi 200,000 da zai iya bayarwa a je a yi wani abu, ba ne wani abu da ya wuce 200,000 sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya sa tsakani wanda ba zaɓen shi aka yi ba. To kaga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi, ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau, amma gaskiya wani hankali ba gudu ba. In dai ba zaɓen kato kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba, ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa, to har yanzu da saurare na aka ba. Domin misali yanzu in ka duba, misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa, ba duka ba, mafi yawansu za ka ga a tarihi ko asali ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata gudunmaya ba. Za ka ga yanzu misali yaran wasu ne kawai, kuma za ka ga yaran wasu ne kuma yaran wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su, ba wai sun ɗauko su ba ne saboda ganin kila sun cancanta su zauna wannan kujera. Iya fahimta ta abu guda da zai magani na matsala shi ne a yi maganin gwamna ya yi ƙarfe-ƙarfe ya sa wanda yake shi, saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba soko ba, wanda zai kira shi kaza yi kaza. Har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukan katon-katon ɗin kuɗi ana kai wa gidan gwamna.
Kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa ƙaramin hukumomi sun samu ƴancin cin gashin kansu, wanda yanzu kenan kana ga yanzu gwamnatin tarayya za ta riƙa tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan me ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba. Kana ganin hakan zai yiwu?
Zai yiwu. Ai, kana tun da duk ƙasar ne in ka duba duk wanda yake kan wata kujera ko wani muƙami, ai doka ce ta kai shi. Saboda haka wannan doka dole za ta tsaya, amma aikinta tasirin shi shi ne abin tambaya. Nan ne aikin yake. Ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin? Gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar shi? That is inda matsalan take yi. Ya ce ba zai yi ba. Da wahala ka samu wani wanda gwamna zai kira shi ya ce mai misali za a samu wani mutum guda a ce ka je duk ciyamomi kowa ya ciro kaza ya kawo. To da wahala ka ga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi zai bayar. Saboda ya san in ya ce zai bayar ruwa gobe gwamna zai san karfe-karfe a cire shi a sa waje.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima ku.